zaman da ya gabata idan ba a fara ba mun fiye a cikin surat al-Kahf surat da muka fara mun daga cikin da ta gabata wanda cikin mun kuma da mun yi safiyar din da kammala ta a cikin darussa ko zama 25 yau insha Allah ta'ala muna masu neman tallafi da agaji da taimako daga Qur'an da cikin sai
za mu fara surat Maryam alayha salatu wassalam wanda wannan ta iya yiwa zai canja masarin yanda muke gudanar da zaman insha Allah muna saran cewa da haka kuma za mu ci gaba da gangarawa har Allah madaukakin sarki ya ba mu riskar abin da ya sa muke da rabon samu a cikin alqur'ani mai girma ta wannan bangare din Allah madaukakin sarki ya ba mu dace ya kuma seta mu akan abin da yake na daidai surat maryam alayha salatu wassalam sunanta kenan ma'ana babu wani sabani akan menene sunan sura din saboda yanda asar ta fiskar abin da yazo a cikin alqur'ani din da kuma nasoshi na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da maganganu na sahabbai wanda gabaɗe sun tabbatar mata da wannan suna din daga ciki akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an inda yake cewa surat bani isra'il da surat al-kahf da surat maryam da surat taha da surat al-anbiya yace hunna min al-itaq al-awwal wa hunna min tiladi yace sun waɗannan surori surat bani isra'il yana nufin surat al-isra da surat al-kahf da surat maryam da surat taha suna daga cikin surori da aka saukar na farko yace kuma suna daga cikin surorin da shi ya haddace su ma'ana ya kiyaye su tuntuni sannan kuma akwai hadisi da Abi Hurairah radiyallahu anhu yake bada labarin cewa lokacin da ya hijira ya zo garin Madina yayi sallah a bayan sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama sibaa sallar asubahi wanda a cikin ta ya karanta surat maryam sannan kuma ya karanta surat al-mutaffifin da sauran asar wanda dai duk suke kunshe da cewa wannan sura sunanta kenan surat maryam kuma sura ce wadda take makkiya ma'ana an saukar da ita gabanin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kusan malaman tafsiri sun tafi galibin su akan haka illa an samu wani bangare wanda suka dan yi magana akan an samu aya daya biyu a ciki wadanda yake ayoyi ne da aka saukar da su bayan manzo sallallahu alaihi wasallama yayi hijira zuwa Madina ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa da kuma fadin Allah madaukakin sarki wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya wadannan ayoyi guda biyu sai suka ce an saukar da su ne a Madina ma'ana istithna'i ne a cikin surar to amma kamar yadda muka sha fada istithna na wasu ayoyi baya rushe samuwar ko kasantuwar wannan sura a asalin hukuncinta aya biyu ba zai kore ta daga zaman ta makkiya ba surar bata samu wani asar ingantacce wanda yake nuna cewa tana da wata keɓantacciyar fa'ida wadda take ta musamman sawadda ta kauce mawa ko kuma ta ɗara gamammiyar fa'ida ta alƙur'ani mai girma bi sifa amma ba ma'ana babu wani nassi ingantacce wanda ya nuna surat maryam ɗin an karanta ta za a samu kaza ko ana da falala kaza ko wani abu a'a tana dai da gamammiyar fa'ida da alƙur'ani yake da shi ga baki daya kuma idan ba ku manta ba ko a farkon surat Kahf da ina jin surat Yusuf ma inda muka zo magana akan fada'ilus suwar nakan tunatar da mu cewa akwai wani hadisi wanda yake na ƙarya wanda malaman tantance hadisi sun ambata shi a matsayin hadisi ne maudu'i wanda yake wayya hakai to fada'ilus suwar tun daga fatiha hannasi ko wace sura sai a ce in an karanta za a samu kaza ko akwai kaza wanda wannan hadisi bai inganta ba kuma na sha nana ta mana a wannan majalisi cewa fada'ilus suwar ma'ana falalar surori ko wasu keɓantaccen ayoyi na alqur'ani yana daga cikin babin da yake shan kire a gurin masu kirkira ko masu kutse a cikin lamari na addini domin zuciyar mutane takan damfaru da abin da yake na falala takan damfaru da abin da an ce in ka karanta za ka samu lada ka za to sai waɗanda suke masu waɗannan kirkira ɗin suna kirkira a wannan babi idan haka dai ita dai wannan sura babu wani asar wanda yake ingantacce da ya nuna cewa tana da wata keɓantacciyar falala wadda take ta fidda ko kuma ta ɗara gamammiyar falala da alƙur'ani yake da ita a gabaki ɗaya kamar yadda kuma sura ce wadda take a cikin ta tana da maqasid, ma'ana manyan manufofin da surar take cimmawa a cikin sakon da Allah madaukakin sarki ya sanya bisa ayoyinta ko cikin ayoyi. Akwai tahqiqul ubudiyya, tabbatar da bauta ga bawa a matsayin sa na wanda aka halitta, da kuma waye ya cancanci ya bauta masa ba tare da ya hada shi da wani a cikin bauta ba. Akwai ta'zimu sha'anir rububiyya, ma'ana an ƙara fito da kambama da nuna haƙiƙanin matsayin Allah madaukakin sarki a matsayin sa na ar-rabb, wanda yake shine mahalicci, shine makagi, shi ya samar daga babu, kuma shi yake jujjuya al'amura, kuma yana sa abin da ya ga dama a inda ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Kamar yadda kuma a cikin surar tana ƙara tabbatar da mabda ko maqsad na abin da ya shafi taqrirul bahth, al-ba'th, ma'ana bijirar da rayuwar bayi ko abin halitta bayan mutuwa, wanda za mu ga ko a surar da ta gabata akwai wannan. Kusan sai mu ce in muka dunkule surar saƙon ko maqsad dunkulalle, za mu ce kaso mafi rinjayi tana magana ne akan abin da ya shafi tauhidi, kadaita Allah madaukakin sarki cikin bautarsa, wanda yake shi kadai ya cancanta a bauta masa, shi kadai ba tare da an hada shi da wani a cikin bauta ba. Kuma ta fuskar suna, abinda na mance ban faɗa ba, akwai wasu malaman da zaka ji suna ambatatta da ba surat Maryam ba, za su ce surat Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, akwai wanda suke faɗanta da haka. Kuma akwai asar waɗanda suke daga wasu sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda sun ambata ta daga hak akan haka din. To amma kuma wannan ba yana nuna cewa wancan ba shine asalin sunanta ba, kuma bai fice ya zamanto irin yanda mu ma a yau da goban mu zaka ga ana yin irin wannan ba. Ma'ana wani lokaci mutum madadin ya kira sunan sura wanda yake na asalinta, sai ya ce surati kaza, ya faɗi ayar farko na wannan farkon sura din, koda kuwa ba haka ne sunan tarbutacce ba, saboda dai takaitawa da kuma abin da aka saba ji a kunne. Misali mu ma anan ai muna cewa sabbi, ko ai ba sunanta bane ba sabbih, sunanta suratul a'la, to amma ba suratul sabbi ai na kai sabbi. To mu kwatankwacin irin wannan wasu malaman suka sanya ta a ciki. A jerin gwanan ayoyin surorin alqur'ani ita ce sura ta 44 idan ka taho lissafi daga sama, kuma an saukar da ita ne bayan suratul fatir, kafin ko gabanin surat taha. Adadin ayoyinta a lissafin mutanen Makka da na Madina, surat Maryam tana da ayoyi 99, amma a lissafin mutanen Sham da mutanen Kufa tana da ayoyi 98. Kuma kamar yanda nake faɗa, bambancin adadin ayoyi ba yana nufin an samu ƙarin aya bane ba, illa dai kawai an samu saɓani ne na makaranta alqur'ani, gurin ina ne wurin tsayawa, nan shine ƙarshen aya, nan shine ƙarshen aya. To dan haka wannan shine kadai bambancin, ba wai wani aya daban ta musamman aka zo aka ƙara a ciki ba. Kuma maudu'ai da surar ta yi magana a kansu, surar galibinta ko za mu iya cewa kaso mafi rinjaye na cikin wannan sura ɗin, kusan za mu ce kaso 2/3 ƙissoshi ne yake cikinta, wanda ƙissoshin nan suna tabbatar da wancan manufofi ɗin, abinda ake so a isarwa ɗan adam na maqana na tauhidi, na kadaita Allah, na tabbatar da akwai rayuwa bayan mutuwa, na tabbatar da hisabi da sauran abubuwa. Amma muka ce za mu faffashe maudu'an da surar take da shi, to za mu gani surar akwai kissa annabi Zakariya alaihi salatu wassalam, akwai kissa nana Maryamu mahaifiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam ta fuskar haihuwar annabi Isa din, sannan akwai wani bangare na kissar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sannan kuma akwai ishara ta wasu daga cikin annabawa a cikin surar, annabi Musa, annabi Harun, annabi Isma'il, annabi Idris, su ma duk an yi maganar su. Sannan Allah madaukakin sarki ya yi bayanin sakamako na bayinsa wanda suka kiyaye dokokinsa, sannan kuma da sakamako na bayinsa wanda suke sun bijire mawa dokokin Allah madaukakin sarki da umarninsa. Kamar yadda kuma a cikin surar Allah madaukakin sarki ya yi mana bayani na wasu shubuhohi, abinda ka iya kawo rudani ko wani irin tunani da zai iya zamar da ma'abocinsa, ta fuskar wannan shubuhohi ne da waɗanda mushrikai suka rike su, suka kankame su, na abin da ya shafi kadaita Allah madaukakin sarki, na abin da ya shafi bauta din karan kanta, na abin da ya shafi koremawa Allah madaukakin sarki samuwar da, sannan kuma da abin da ya shafi rayuwa din bayan mutuwa. Duka za mu ga Allah madaukakin sarki ya bada amsar waɗannan shubuhohi din a cikin wannan sura, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari na wasu abubuwa da za su faru a ranar alkiyama kamar yanda Allah madaukakin sarki kuma ya rufe wannan sura din da bayanin cewa kaunar Allah madaukakin sarki da karramawa da zai yi wa waliyansa waɗanda suke sun kiyaye dokokinsa shine ga sakamakon da za su samu a gurin sa na dadi da dadada rai sakamakon wannan kikkiawan aiki da suka yi kuma Allah ya mana bayanin hikma ta saukar da alqur'ani wanda ita ce a matsayin sa na mirazanaswa da gargadi sannan kuma mai kwadaitarwa da jan hankali ga mutane wannan dai shine kusan zamu iya cewa a takaice takaicewa abinda surar ta kunsa a dunkule abu daya da ya kufce min shine magana ta tabbatarwa da Allah madaukakin sarki sifa ta jin kai a cikin wannan sura domin Allah madaukakin sarki ya maimaita sunan ar-rahman a cikin wannan sura so 16 wanda wannan yana tabbatar da yanda Allah madaukakin sarki yake mai jin kai mai tausayi ga bayinsa kuma waɗanda suka cancanci ya musu tausayi da jin kai na musamman bayan gamammiyar rahamarsa ga dukkanin abin da ya halatta ga kuma abin da za su yi riko da shi su samu wannan kebantuwa ƴan uwa wannan shine a takaicen takaicewa kamar shimfida da zamu yi wa wannan sura mai albarka surat maryam alaiha salatu wassalam dan haka insha Allah ta'ala yanzu zamu shiga cikin surar malama bismillah abamu ayoyi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا
Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura mai albarka surat maryam da waɗannan harufa kaf ha ya ain sad al-huruf al-muqatta'a da malamai makaranta al-qur'ani suke ambatar su da shi ma'ana daidai kun harufa waɗanda yake an jona su da junan su amma ba tare da wani wasali ba kuma ba tare da isar da sakon wata kalma wadda aka saba sauraranta ta cewa harufa suna haduwa su gina kalma mai ma'ana ba mun yi magana mai fadi akan abin da ya shafi al-huruful muqatta'a a farkon suratul yusuf dan haka yanzu ba za mu maimaicin su ba sai dai mu ce wanda yake sha'awar ya samu bayani mai zurfi akan abin da ya shafi al-huruful muqatta'a to zai iya komawa tafsirin suratul yusuf ya saurara domin duk abin da ya cancanci daidai gwargwado a kawo na abinda malamai suke ambatawa game da al-huruful muqatta'a mun kawo shi daidai gwargwado a wannan farkon wannan tafsiri dan haka dai Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da waɗannan harufa din malamai suna da maganganu akan kebance ita wannan kaf ha ya ain sad din ma'ana iyakar su meye abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da su kamar yadda dai wasu cikin su sukan yi ijtihadat a sauran al-huruful muqatta'a din ma'ana sukan yi kokarin a ce ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne amma dai a ƙarshen tuka-tuka bar mu Allah madaukakin sarki lamarin sa ta fuskar sanin menene ma'anar kalmomin da kuma hakikanin hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya zabi wasu daga cikin surorin alqur'ani ya bude su da wannan al-huruful muqatta'a yafi sama da kokarin kutsawa da kokarin sai an tsuruto menene ma'anar waɗannan harufa din cikin hikimar da Allah madaukakin sarki ya saitawa daga cikin malaman mu sukan faɗa shine waɗannan harufa ne waɗanda suke na larabci alqur'ani ya sauka da yaran larabci al'umma wadda take ta tsantsan larabawa a wannan lokacin to kasancewar su waɗanda ba su imani ba kenan bangaren wanda ba su imani ba ta cewa ba su imani da annabtar manzo sallallahu alaihi wasallama ba su imani da wannan littafin da yazo da shi ba in ya faɗa sai suna cewa kirkirarren zance ne to ga kirkirarren zancen da kuke zargi ya zo da wani abu wanda yake gagara ba dau ta fuskar kalmomin da aka sanya a ciki wanda kuka san ma'anar su da kuma wanda gashi harufa ne wanda kun san su a bakunanku kun san su a rubuce su ne dai kuke dauka daidai kun su ku hada kalmomin da za su bada ma'ana amma ga alqur'ani ya hada kalmomin da ku ba ku san ma'anar su ba wannan yana cin al-ijaz ma'ana kamar muce kamar kura basirar ku da aka yi duk da yanda kuke tsantsan larabawa kuke jin larabci grade 1 amma kuma ga wani abu an faɗa wanda yake ku ba ku sani ba kuma da harfan ku aka gina shi da haka barin abin a wannan fuskar kamar yanda su waɗannan malamai suke faɗa na cewa yana ƙara fito da al-i'jazul qur'ani kasantuwar al-qur'ani gagara ba dau gagara koyo wanda ba za a iya kwaikwayon sa ba kuma ba za a kure taskar ilimin da Allah madaukakin sarki ya adana a ciki ba zai fi zaman tuwa an jingina ma wa Allah madaukakin sarki lamarin sa ta fuskar cewa wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wani masani da ake tunanin ya sani to a saman shi akwai wanda ya fi shi sani har a take zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda shine ahata bi kulli shay'in ilma Allah madaukakin sarki yace zikru rahmati rabbika abdahu zakariya bayan an bude wannan sura da wadannan huruf sai Allah madaukakin sarki yace wannan ambatar rahmar ubangijinka ne wanda yi wa bawan sa zakariya ma'ana yanzu an yi mabudi ne na wannan qissa ta annabi zakariya alaihi salatu wassalam da za a yi ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ga mu al'ummar sa wanda zamu karanta alqur'ani ko mu ci gaba da karantawa bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam da haka malam al-hafiz ibn kathir rahmatullahi alaihi yace ai hadha dhikru rahmati llahi bi 'abdihi zakariya anan Allah madaukakin sarki yana nufin da wannan fadin cewa dhikru rahmati rabbika 'abdahu zakariya saurara ku ji zan ba ku labarin irin rahama irin jin kai din da Allah madaukakin sarki yayi ma wa bawan sa wanda shine zakariya kamar abinda ayar ta kunsa kenan malan yace wa kana nabiyyan 'aziman min anbiya'i bani isra'il shi zakariya alaihi salatu wassalam ya kasance annabi ne mai girma cikin annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko a jinsin banu isra'il wa fi sahihi al-bukhari annahu kana najjara mala yace ya inganta hadisi ingantacce tunda an ce a cikin sahih al-bukhari ko cewa kana najjara sana'ar annabi zakariya alaihi salatu wassalam shine kafinta ne ya'kulu min amali yadihi min an-najarati ya kasance yana ci daga abin da ya samu da hidimar da yayi da hannunsa in an ce mutum yana ci min amali yadihi ma'ana yana neman kuɗi da hannunsa ba ci ma zauna bane ba shi ba bai da sana'a bane ba ba ni ina zaune bane ba ku muridaina da dalibaina da wanda kuka imani da ni ku nemo ku kawo mun a matsayin sana'an annabin Allah yana fita yana nema har yana da ma sananniyar sana'ar da aka san shi akan ta kuma da ita yake nema yake ci yake sha abinda Allah ake nufi da ya'kulu min kasbi yadihi ko min amal yadihi kenan wanda wannan in zai bada wata tarbiya to zai nuna mana cewa kenan neman mutum da abin da yake zai bukatun rayuwarsa a matsayin ya nemi na kansa yana daga cikin nagartattun halaye domin Allah madaukakin sarki ya sanya annabawansa ba su zamanto ci ma zauna ba kowa yana da sana'a a cikin annabawan Allah madaukakin sarki to dan haka Allah madaukakin sarki ya bude mana da cewa ga zakariya nan za a ba mu issarsa kamar yanda a can Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul an'am wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin cewa suna daga cikin nagartattun bayi na Allah madaukakin sarki iznada rabbahu nida'an khafiya to ba kissar shi za a baka wai daukowa tiryan tiryan ba a ga wani bangare na kissar shi da ake so a sanar da kai a gaya maka iznada yayin da lokacin da ya roki ubangijinsa ko ya kira ubangijinsa cikin sirri cikin asiri ma'ana kira wanda yake ba na yayi kuwa ba kira wanda yake ba an jiyar da wasu bane ba da sauti wanda yake za a iya riskarsa kira yayi khafiyan cikin sirri cikin asiri cikin sutura irin kiran da yayi mawa Allah madaukakin sarki kenan ma'ana ya kai kukansa ya yi addu'a domin kira a nan gurin ana magana ne akan addu'a annida da Allah madaukakin sarki yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun duk waɗannan ayoyi da ma makamantan su cikin hadisai ingantattu suna nufi da annida ko ad-da'wa idan an yi amfani da ita cikin abin da yake alaka tsakanin bawa da mahaliccinsa to ana nufin addu'a kai kuka gurin Allah madaukakin sarki neman tallafi ko agaji ga abin da kake so Allah madaukakin sarki ya azurta ka da shi ko kuma wani abu da kake neman Allah madaukakin sarki ya baka tsari a kansa ko wani abu na bukatu da kake kwadayi ko kake buri kake fata Allah madaukakin sarki ya cika maka shi malan yace inna Allah ya'lamu al-qalb at-taqiyya wa yasma'u as-sawt al-khafi. Allah madaukakin sarki ya san zukatan bayinsa waɗanda suke masu kiyaye dokokinsa, waɗanda suke masu tsantseni, masu kokarin bin umarnin Allah madaukakin sarki sau da kafa ta fuskar hani da kuma umarni. Sannan kuma Allah madaukakin sarki yasma'u sawt al-khafi, Allah yana jin sauti duk yanda sautin nan yayi ƙasa ƙasa, duk yanda sautin nan ya buya, duk yanda mai ji ma'abocin ji ba zai ji wannan sautin ba, to Allah madaukakin sarki yana ji. Shi yasa sai muga can a cikin suratin da Allah madaukakin sarki yake ba mu na suratul mujadala, Allah ya ce sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Na Aisha take cewa tana zaune a cikin ɗakin, kaula ta zo take mawa manzo sallallahu alaihi wasallama kocenta, tace amma bana jin abin da take faɗa saboda yadda ta yi ƙasa ƙasa da muryarta tana jiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin sirrin rayuwar aurenta ne. Amma Allah madaukakin sarki yana saman bakwai ya ji wannan sauti nata da take kukamawa manzo sallallahu alaihi wasallama damuwarta. Da haka dai a nan sai mu fahimci cewa ashe babu wani sauti da yake uya ga Allah madaukakin sarki. To a nan akwai wata matsala da malamai suke tattaunawa, iznada rabbahu nida'an khafiya. Galibin an ce annida ana nufin kira, kira wanda yake ya kunshi daga sauti ko yekuwa ko wani yunkuri da aka yi lokacin da ake yinsa domin jiyar da wanda ake so a jiya, shi ne annida. To amma kuma a nan gurin ga Allah madaukakin sarki ya haɗa kalma annida da al-khafi, an yi kira kuma sannan a ɓoye, to yaya za su haɗu guda biyu? To sai malamai suke ba da aujo da wannan ma'anar za ta fita, wanda suke ƙara nuna abin da Allah madaukakin sarki ya yi amfani da shi a nan gurin wurin isar da wani saƙo wanda yake na hikima. Suka ce wajahi na farko cewa a Zakariya alaihi salatu wassalam lokacin da yake yin wannan kira a matsayin shi na dattijo wanda yake ya tsufa kamar yadda za mu ji a gaba, san da yake yin maganar shi yana ganin ya ƙure iya makurar sautinsa na annida ɗin na kai kukansa zuwa ga Allah. Amma kuma a ƙarshe sautin mai rauni ne saboda sauti ne na dattijo na tsohon. Yanzu duk wanda take da kaka ko baba wanda ya manyanta ƙwarai, in ta san lokacin da take tasowa shi kuma yana ganiyar shekarunsa, in ta auna sautinsa a wancan lokacin da yanzu ba zai zamo ɗaya ba. Saboda lokacin da ɗan adam ya shiga hali na rauni, yana daga cikin abin da yake nuna rauninsa na girma ko na tsufa, shi ne sautinsa zai fara yin ƙasa ƙasa. To don haka shi Zakariya alayhi salatu wassalam ya girma, shekarunsa sun yi nisa, ya tsufa tukub kamar yadda Allah ya wasafta shi. Amma kuma sanda yake magana gani yake ya kura malejin sautinsa, amma kuma a hakikanin gaskiya sauti ne wanda yake me a ƙasa ƙasa, sai ya zamanto shi a ganinsa annida yake yi, amma kuma al-khafi ne a kunnen wanda yake sauraro. Wasu suka ce a'a, da'a fi salati, ya roki Allah madaukakin sarki ne a lokacin da yake yana a halin sallah. To don haka tunda a yanayi na sallah yake yin wannan addu'a din, zai yi addu'a ne a cikin sirri. Suka ce sun kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki, fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshir, kamar yadda Allah ya ba da labarin kissar a cikin surat Ali Imran. An ba shi amsa a lokacin da yake cikin sallah, sai suka ce to kiran ma a cikin sallah yake, wanda yake cikin sallah kuma a nutsuwa yake yin duk abin da zai yi, a nutsuwa yake karatu, a nutsuwa yake addu'a, a nutsuwa yake zikiri, a nutsuwa yake yin komai sautinsa a ƙasa ƙasa. Da haka shi sa aka ce mishi annida'ul khafi. Sa'ilin da wasu suka ce a'a, ai babu wani cin karo tsakanin kasancewar annida da al-khafi'a da kasantuwar kiran nan a cikin yanayi na sirri, li'annahu nida'u man yasma'u al-khafa, domin kira ne kira na wanda yake yana jin abin da yake oye. Dama Allah madaukakin sarki ya sanya cewa ka roke sa kai mai addu'a, kuma in za ka mai cikin ladubban addu'a ka yi mishi kana mai ƙanƙan da kai, kana mai yin ta a sirri, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, kai da kake yi kana jin cewa ka ƙanƙan da kai kuma ka yi a sirri, amma Allah madaukakin sarki yana jin wannan ne a matsayin annida, domin an sa maka kai ka yi wannan ne a wannan siffar, don haka ya amsa kiranka. Allah ya sa maganar ta fito. Da haka wannan wajahin guda uku da ma wasu malamai sukan ambace su a matsayin yaya za mu haɗa annida da kuma kasantuwar shi al-khafi, sa'ilin da wasu ma suka ce a na da rabbahu nida'an khafiya ay ya kirayi ubangijin sa kira asiri a boye ake nufi ba a cikin mutane ba ya kebanci yayi addu'a ne ba tare da ya bayyana a cikin mutane ba dan haka iznada rabbahu nida'an khafiya lokacin da ko yayin da ya kirayi ubangijin sa kira wanda yake na sirri kira wanda yake a boye qala rabbi inni wahana al'azm minni malan ya kawo mana magana daga cikin magabata yake cewa qama min al-layli alayhi salatu wassalamu qad nama ashabuhu yace ya tashi cikin dare alhalin sahabbansa ma'ana mabiyansa wanda yake a tare da su sun kasance sun yi bacci faja'ala yahtifu bi rabbihi yaqulu khufya sai yana yin naci yana kira yana daga hannu yana addu'a ga Allah madaukakin sarki ya kulu ya rabbi yana cewa ya ubangiji na fa qala lahu labbaika labbaika na amsa kiranka kun ga anan wannan magana da malaika sai ta bada hujja akan wadancin da suke cewa khufiyatan anin nas abinda ake nufi yayi kira ne ga Allah madaukakin sarki lokacin da yake ya zamanto ya kuya daga idanun mutane dan haka dai wannan sune shimfida da wasafin da Allah madaukakin sarki ya fara mana na abin da ya shafi wani irin issa na annabi zakariya alaihi salatu wassalam ake so a bamu na'am malama
qala rabbi inni wahana al'azm minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب waj'alhu rabbi radiya
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da hakaito mana qala rabbi inni wahana al'azm minni yace ya ubangiji lallai kasusuwa na sun yi rauni washta'ala ar-ra's shayba kuma kaina yayi fari fat da furfura walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ubangiji na ban kuma taba zamantuwa mai tabiwa ba game da roƙonka annabi zakariya alaihi salatu wassalam anan kamar Allah yana hakaito mana yanda yayi addu'a yanda ya gudanar da addu'a abinda ya fara yi a cikin addu'ar sa shine tattaro duk wasu sifofi waɗanda suke na rauni a game da shi sifofi waɗanda suke nuna abinda nake roƙonka ya Allah ina roƙonka ne shi wannan abun duk da kasancewar duk wasu dalilai da zahiri da kuma ɗabi'a ta dan adamtaka za ta iya nuna ba zan samu wannan abun ba ga kaza ga kaza ga kaza amma duk da haka ya Allah ina roƙonka saboda kai ne Allah kuma kai ne mai bayarwa a gurin namiji idan akai magana na girma akai magana na tsufa akai magana na kai ya zama fari fat akai magana na raunin kashi to duk wani abu wanda yake cewa zai iya sa rai wannan a matsayin sa na namiji ya sa rai da cewa zai samu zuriya to rukunan rashin sa sun tabbata game da shi domin yana ganin ƙarfinsa ya ƙare furfura ta cika kansa duk wani dalili na zahiri wanda zai alamta cewa wannan mutumin watakila ya kai shekarun da za a ce kai anya wannan ko zai iya samun haihuwa ko da mai haihuwan ne domin ya kai shekarun rauni na dan adamtaka kuma a matsayinsa na namiji sun tabbata a kansa shi sa sai ya ambace su saboda rauni da kuma girma dalilai wanda suke na zahiri da kuma wanda suke a boye to amma duk da haka sai ya ce walam akun bi du'aika rabbi shaqiya kamar yanda kuma ya ubangiji ban taba zamantowa mai tabewa ba game da ambatonka ban taba zamantowa ba mai tabewa game da roƙonka ma'ana duk sanda na tashi ina da wata bukata ya Allah ina roƙonka kuma sannan ya ubangiji baka taba haramta min ba idan na roƙe ka yanda ka saba yi min wannan karamci ka amsa min addu'a ta ya Allah yanzu ma duk da dalilai sun kewaye ni da ba zan iya samun wannan abun ba amma ina sa rai da rahamarka da kuma abin da ka saba bani to a cikin wannan akwai wato abubuwa waɗanda suke lallai ya kamata a ce dan adam ya lura da su kuma ya dauke su a matsayin ladabtuwa da mutun zai yi lokacin da yazo yake yi wa Allah madaukakin sarki roko ko yake yin addu'a ga Allah madaukakin sarki. Farko ya nuna waɗannan rauni da suke bangaren sa a matsayin sa na dan Adam, amma wannan rauni din ba yana ambatan sa bane ba ta fuskar sarewa ko ta fuskar yana ganin ba zai samu ba ko kukana ba zai samu biyan ba zan samu biyan bukata ba, sai dai yana kawo su ne domin ya ƙara nuna wa Allah madaukakin sarki yaqinin da yake da shi game da shi. Ma'ana duk da waɗannan dalilai da nake da su a matsayina na dan Adam wanda za su iya bani rauni, waɗanda za su iya sa ni in ji cewa na ɗebe tsammani akan wannan abin da nake roƙo, amma kuma ya Ubangiji Allah ina roƙonka. Wannan ya nuna ganin girman Allah, ya nuna kyautata wa Allah zato, ya nuna quwwatul yaqin da yake da ita, ma'ana ƙarfin zuciya da yake da shi na roƙa a gurin Allah madaukakin sarki. Wannan kun ga ya nuna wa mutum dan Adam a matsayinsa na mai roƙon Allah madaukakin sarki ya siffanta da wannan domin yana cin abin da zai sa addu'arka ta samu karbuwa. Kamar yanda cikin abin da malamai suke cewa, ya kuma ƙara tabbatar da cewa bayi da wani tsini bayi da dabara sai yanda Allah madaukakin sarki da shi, la haula lahu wala quwwa, Allah banda kaza ga kaza ga kaza da yake baibai da ni, amma dai kai ne mai yi. Da haka ashe bai da tsini bai da dabara sai abin da Allah madaukakin sarki yayi. Kamar yanda suka ce kuma a cikin dai wannan din an nuna yanda aka so wanda zai yi addu'a ya ambaci ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi masa ko yake yi masa. Allah kamun kaza kamun kaza kamun kaza, amma dai yanzu ina ƙara roƙarka daga cikin falalarka. Walam akun bi du'aika rabbi shaqiya, ya Allah baka taba hana ni roƙonka ba, kuma baka taba tabar da ni akan roƙon ina maka ba, kana biya min buƙatata ya Allah yanda dai ka saba min wannan rahamar ka yi. Ya nuna anan gurin ka yadda da cewa Allah yana maka falala, Allah yana maka ni'ima, Allah mai yana ludufa maka, yana amsa maka lokacin da kai kira sa. To dan haka yanzu ma kana roƙon ya amsa maka, ashe baka manta da alherin da aka yi maka, baka zama butuli ba, baka zaman to mai manta ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi maka ba. Dan haka wannan yana cikin abin da malamai suke bayarwa na lata'if ko abubuwa da za a fa'idanta da su lokacin da aka zo ake karanta waɗannan ayoyi. Walam akun bi du'aika rabbi shaqiya, malam yace walam ahad minka illa al-ijabata fi du'a walam taruddani qattu fi ma sa'altuk, ban saba da komai ba ya Allah daga gurinka sai amsa addu'a, duk sanda na roƙa kana amsa min, duk sanda na tambaya ana bani. To amma kuma ya Ubangiji ina ƙara sa rai da cewa yanzu anan gaba zaka kuma bani, sai ya ce wa inni khiftul mawaliya min wara'i, ya Ubangiji ina jin dardar, ina jin tsoro na dangi na bayan ni, wa kanat imra'ati aqira, kuma matata bakarariya ce, fa hab li min ladunka waliya, saboda haka kai mun baiwa daga gare ka ta majibinci, kai mun baiwa daga gare ka ta da wanda yake zai jibince ni. A cikin wannan ayoyi za mu ga Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam ya fara faɗan abin da yake jin tsoro ko abin da yake jin dardar game da shi. Wannan abu kuwa da yake jin tsoro a kan shi shine tozarcin abin da zai faru bayan babu shi. Kada ya zamanto cewa abin da yake yana da shi na annabta, na isar da saƙon Allah madaukakin sarki, na nagarta, na jagorantar al'umma, na koyar da mutane addini, ran da ya zamanto babu shi ya zamanto wannan abu ya tozarta. Saboda menene? Saboda ya ga yanayin ƴan uwansa, ya ga yanayin danginsa, ba su yi alamun cewa idan babu shi za su ci gaba da wannan hidima da shi yake yi mawa addinin Allah ba. Da haka sai ya roƙi Allah madaukakin sarki da ya amintar da shi daga wannan abin da yake jin tsoro. Ta wace hanya? Ta hanyar da yake ganin zai samu ɗa wanda yake zai gaje sa. To amma bai ba wa ɗan 100% cewa kawai a bani ɗa ba, saboda yana ganin jazaman ɗan zai zamanto ya gaje sa, a'a sai ya roƙi ɗan, ɗan wanda yake zai zamanto magajinsa akan wannan al'amari ɗin. Ma'ana ba kawai Allah ka bani ɗa bai shiru, ɗa yake nema wanda yake zai zamanto majibinci. Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya kawo mana fuskokin da malamai suke karanta wannan aya wa inni khiftul mawaliya min wara'i, amma dai ba su zamanto suna da tasiri ta gurin can jirkita ma'anar ayar ba ta wasu fuskoki. Idan haka guda ɗaya kaɗai zan kawo mana fuskar da ya rawaito ta daga Usman bin Affan radiyallahu anhu duk da yake ba qira'a bace mutawatira cewa ya kasance yana karanta ta da wa inni khaffatul mawali min wara'i ma'ana waɗanda yake dangi na bayana sun kasance adadin su kalilan ne ba su da yawa tunda ba su da yawa to yana san qallat asabati min ba'di a bayana za su karanta za su zaman to ba su da yawa ballanta na su cigaba da yin wannan hidima da suke amma dai waccan qira'a wa inni khaftul mawali min wara'i ita malan ya firin jaruwa kuma ya tafiyar da ma'anar akan tafsirin akan ta yace wajhu khawfi annahu khashya an yatasarrafu min ba'di fi an-nas tasarrufan sayyi'a uskar da yaji tsoran wadannan yan uwana sa bayan babu shi shine kar ya kasance bayan babu shi su dinga mu'amalantar mutane mu'amala wadda take mara kyau mu'amala mummuna fa sa'alallahu waladan yakunu nabiyyan min ba'dihi sai roki Allah madaukakin sarki ya samar da da wanda yake zai zama annabi bayan sa li yasusahum bi nubuwatihi wa ma yuha ilayhi domin ya jagorance su da annabtarsa da kuma abin da za a dinga yi masa wahayi fa ujiba fi zalika sai Allah madaukakin sarki ya amsa masa akan haka la annahu khashya min wara'ihi min mirasatihim lahu mali malan yace malahu malan yace karka dauka gado da yake roko a nan gurin yake fatan ya samu wai gado na dukiyar da zai bari ne fa innan nabiyya a'zamu manzilatan wa ajallu qadran min an yushfiqa ala malihi ila ma hadha hadduhu malan yace annabi ya zamanto cewa ya girmi matsayin yazo yana jin tsoro na abin da zai shafi wai dukiyar da zai bari idan ya bar baya wannan baya gaban annabawa da haka tunda ko wannan baya gaban su to ai ba zai zo yana roƙon wirasa wanda take za ta zamanto ta duniya bace ba a hankalce yana neman gado ne wanda yake gado na annabta ila ma hadha hadduhu wa an ya'nafa min wirasati asabatihi lahu ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم أتقيت لي نما لا ينا ƙoƙarin ya nuna mana yanda Allah madaukakin sarki ya tsarkake dabi'u da halayen annabawa yafi gaban ya zo yana roƙon Allah ya bashi da saboda zaman to wanda yake zai gaje shi ne a bayan shi mana yace wajahi nabiyyu annahu lam yuzkar annahu kana zamal abin da yasa al'amarin jayar da cewa yana magana ne akan gado na annabta da kuma jagorancin mutane da koyar da su addini saboda shi dama bai kasance ma abucin dukiya ba bal kana najjarun ya'kulu min kasbi yadayhi ya kasance kafinta ne wanda yake ci daga abin da yake ya nema da hannunsa wannan kafintanci da yake yi wa mislu hadha la yajma'u malan mana yace ma irin wanda yake da irin wannan sana'a galibi bai fiye tara dukiya ba ولا سيما الانبياء فانهم كانوا ازهد شيء في الدنيا مال yace kar ma dai annabawa su ji labari kamar Hausa kenan na cewa su ne mafiya tsantsenin mutane akan abin da ya shafi duniya to be neme ta afujajan ba be tara ta ba Allah madaukakin sarki be hakaito mana cewa ya mishi arzikin duniya ba da hakan wani irin gado yake nima gado na annabta الثالث ما لنا يقول أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه شوى يا إنغنت يا تبت شكين صحيحين معنى صحيح البخاري ده صحيح مسلم تبسك ود تكيبا قداد أيبا شوى من زال الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقة مو أنباوة إن جمن زو صلى الله عليه وسلم يقول باء چن قادم مؤبين دمك بلي ينا زمن توا صدقة نيغا الأمة da haka tunda su annabawa ba a gadan su to a nan gurin kwata-kwata kin ga bai kamata ma mutun yayi tunanin cewa wirasa ta dukiya yake nufi ba kuma cikin hadisin nan da yana na Aisha radiyallahu anha ta aka rawaito daga gareta inda take cewa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sahabban matayensa sun yunkura da cewa za su je gurin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu domin ya ba su haƙƙin su na gadan manzo sallallahu alaihi wasallam sai take cewa da su shin ba ku ji ba منزو صلى الله عليه وسلم يتشي نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا فهو صدقة موتاراً النباوة باء تنقادم وأبين دمك برشي مك مت مك بري أدوني أنكو ما منين شي توبا قادوا بني بيا زمنتو سرق أنيقا وأنن الأمة دمها كسي زمنتو تعين تشيوا مغنر فهب لي من لدنك وليا yarithuni wa yarithu min ali yaqub yana zamantowa cewa gado wanda yake na annabta ake magana ba gado wanda yake na abin da ya shafi dukiya ba shi sa malan yace aifin nubuwati na abin da ya shafi نبوة معنى النبتة إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك مال يجي إندا كوي قادوني ندوك يا تودا بيكي أن تردى وننتا دقا abin da yake ya shafi abin da zai gada a gare shi ba kamar yanda ɗan uwansa su ma za su yi wannan gado nasa walamma kana fil ikhbar bidhalika kabir fa'ida kamar yanda da hakan bai zaman to wata fa'ida abin bada wani labari abin da za a samu wata fa'ida mai girma a ciki ba iz min al ma'lum al mustaqil fi jami'i shara'i wal milal an al walad yarithu abahu mallan yace duk abin da yake sananne abin da ya shafi shari'a da Allah madaukakin sarki ya saukar wanda yake abu ne tabbatacce cewa da yana gadan abin da mahaifinsa ya bari ne falawla annaha wirasatun khassa lama akhbara biha in ba dan wani gado yake so wanda yake na musamman ba to da bi ambace shi ba da bi ma roke shi ba domin dama da zai ci gadon sa amma anan yana maganar gado ya ambaci gado ne khususan saboda ya gaje shi ta fuskar annabta ta fuskar jagorancin al'umma amma inda ba dan wannan bada in ya tashi kawai sai ya ce Allah ka bani da sai ya yi shiru ai ya san in ya haifi dan ya mutu ya bar dan zai gaje abin da ya mallaka amma ba gado ta fuskar mulkiya ba gado ta fuskar nubuwa da kuma jagorancin al'umma yake nufi shi yasa yayi zamanto ya ambaci wannan din da haka yarithuni wa yarithu min ali yaqub wannan da da zai zamanto Allah ka azurta ni da shi ya zamanto wanda yake zai gaje ni ne kuma zai gaje ali yaqub mana yace kanat wirasatuhu ilman wa kana zakariya min zuriyyati yaqub annabi zakariya yana daga cikin tsaso ko zuriya ta annabi yaqub alaihi salatu wassalam dan haka yake fatan din sai zamanto yayi gado na ilimi da Allah ya azurta wannan tsaso da shi وقال جابر بن نوح ويزيد بن هارون كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب قال يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة ما لن سيقامنا ونقولي واندي هايكو هايكو سنة دنسة نتشيوا أبن دأكيني في يرثني ويرث آل يعقوب من آل يعقوب أفوا ما أنا يرثني ني يغاجيني تبسكر أبن دنما لك سننكم يغاجان دساسا النبي يعقوب النبوة دومن شيما ياسامو وننغادونا النبشي تندي يبطو دساسا النبي يعقوب ني يزمنتو النبي تو تندي ياسامو وننغادو كوكما بامتشيب يزمنتو ياسامو فلالا تكسنتو ورسا واندى الله مدوكشن سرقي يزابا أساسا النبي يعقوب يزمنتو النبي شياسا sai roki Allah ya sanya wannan dana sa shi ma ya dace da wannan falala din da haka wirasar shi ta fuskar abin da ya mallaka wirasar Ali Yaqub ta fuskar annabta kuma wannan fassarar ita ce Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi yafi tafiya akan ta a cikin tafsirin sa al-hasil yarithuni ya gaje ni ko dai ya zamanto ya gaje abin da ya bari kuma ya gaje hidimar da yake yi kuma ya gaje annabtar da take tana samuwa a tsasan annabi yaqub yake roƙon shi ma Allah madaukakin sarki ya azurta ɗansa da samun wannan falala ko kuma waɗanda suka tafi akan babu maganar dukiya gabaki ɗaya magana ce kadai ta annabta yake roƙo ɗansa ya gada ta fuskar waɗanda suka samu wannan falala a tsasan annabi yaqub sannan kuma ya gaji jagoranci da ilimi da shi yake yi wa al'umma ya zamanto dan nan nasa ya ci gaba da yin sa bayan babu su dan haka yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji Allah ka sanya shi ya zamanto yardajje yardajje a gurinka ta fuskar ibada ta fuskar bauta ta fuskar yin abin da yake ka dora masa ka kallafa masa ya zamanto mai bin umarninka ne don bawa ya zamanto mai bin umarnin Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki ya yarda da shi dan haka sai ya roƙar ma wa dan nan nasa yarda sannan kuma yardajje a gurin al'umma ta fuskar kyautata mu'amala ta fuskar aikin da zai yi wa wannan al'umma na jagoranta su na dora su akan tafarki na kwarai na yin duk wani abu wanda yake ya dace da matsayin haƙiƙanin jagoranci wanda yake zai yardar da al'umma cikin abin da Allah madaukakin sarki ya yarda da shi da haka ya roƙa ma ɗansa alkhairin duniya da lahira kun ga ashe kawai in an tashi ana neman addu'a za a yi ta Allah madaukakin sarki ya bada zuriya ba wai kawai ana yin ta bane ba sasakai ana yin ta ne ana roƙon shiriya ana roƙon nagarta ana roƙon cewa wannan dan da za a samu ya Allah ya zamanto kaza kun ga dai nan fa duk fa ba an bashi dan bane ba an ce mai ya amsa bane a dunkule tafi da addu'a ta yanda ya Allah ga irin dan da nake so ka bani da wanda yake mai neman yaddarka mai kiyaye dokokin ka wanda al'umma za ta samu nutsuwa da shi da jagorancin shi da annabcin shi da sakon shi da da'awar shi da komai nashi gabaki ɗaya ya daga malaf din kamar ya dauki file din ka cokan ya mika shi zuwa ga wannan addu'a da yake yi ga Allah madaukakin sarki da haka waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji Allah ka sanya wannan da da zaka azurta ni da shi ko ka bani shi ko nake roƙon ka azurta ni da shi duk da wadancan sabubba da suka kewaye ni ya zamanto yardajje ne a gurin ka kuma yardajje ne a cikin al'umma ya rabbi ya rabbi yana tanana tata rabbi 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 wannan sai ce malamai suka ce yana daga cikin lafuzza da bawa zai kirayi ubangijin sa da shi lokacin da yake yin addu'a shine ya ubangiji na ya ubangiji na domin addu'ar annabawa tafi take da wannan lafazin duk inda annabawa suka yi addu'a cikin alqurani zamu ga ba sa kuce mawa me ya rabbi dan haka in kin tashi zaki addu'a ki roki Allah madaukakin sarki da wannan ya rabbi domin tana daga cikin sunayen da annabawan Allah madaukakin sarki suka yi addu'a ga Allah madaukakin sarki kuma Allah ya amsa musu wannan addu'a. Dan haka a wannan gaba din ta dai addu'ar Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam zamu ga mun koyi la dubba na addu'a. Na farko annida'ul khafi. Roƙon Allah madaukakin sarki cikin lafazi wanda yake na sutura, lafazi wanda yake za a yi shi a asirce ma'ana cikin kankan da kai. Wancan akwai hadisi da sabon manzo sallallahu alaihi wasallam suka sanci suna tafiya tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin addu'a suna zikiri suna daga murya manzo Allah ya ce musu ku sassauta murya ku domin wanda kuke kira ba wai kurma bane ba kuma ba wai menene ba bebe bane bane yana jin ma'ana ba ku buƙatar sai kun daga sautin ku sannan Allah madaukakin sarki zai ji wannan da haka ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya sannan a ciki akwai dan adam lokacin da kazo kana yin addu'a to kai kawo abin da yake kai wanda ya siffantu ka siffantu da shi ta fuskar rauni ta fuskar gazawa ta fuskar kasawa domin kana fassara la haula laka wala quwwa cewa baka da tsumi baka da dabara kamar yanda cewa sanda zaka yi addu'a ya zamanto kana da kyakkyawan manufa akan wannan addu'a din musamman in ta kasance manufa ta addini wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i shi ba so yake ya samu da dan dana ya gaji dukiyata ba dan sarautan nan da nake yi a yana so ya samu da ne wanda zai ci gaba da hidimar da yake yi mawa addinin Allah sanda kike roban Allah madaukakin sarki akan wasu bukatu na rayuwarki ki yi kokari ya zama to kina da manufa ta alkhairi manufa ta addini manufa ta gyaran lahirarki manufa ta samun kyakkyawan sakamako ya fi bayuwa izuwa ga cewa Allah madaukakin sarki ya amsa miki ba kuma ina cewa ba za ka roki Allah akan abin da yake na duniya tsantsa bane ba sai dai ko duniyar tsantsa akwai lokacin da maslahar ta idan ta samu tana da alaka da abin da mutum zai shuka mawa kansa na me na samun kyakkyawan sakamako na samun lada a gurin Allah ya Allah ka bani arziki Allah ka yalwata min Allah ka buda min Allah ka sa min albarka a kasuwancina na'am wannan addu'a ce mai kyau Allah ka bani arzikin da zai nemi yaddarka da shi ka alakanta wannan abun da mi da makomarka da Allah madaukakin sarki shine nan ya roki Allah ka bani da wanda zai zamanto yardajje a gare ka wanda zai kula da addinin ka bayan babu ni zai ci gaba da hidimar da nake yi kamar yanda yana cikin ladabi wanda shine ya zamanto cewa mutum yayi tawassuli da abin da Allah madaukakin sarki yayi masa a gabanin yin wannan addu'a ta sa Allah kayi min kayi min kayi min kayi min Allah nagode maka Allah ka cika min daga falalarka wannan duk yana cikin ladubba da mutum zai saka a cikin addu'a sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana bayan ya faɗi wannan addu'a ta sa da wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira cewa matata kuma ta kasance bakarariya kasantuwarta bakarariya shi ma wani yanayi ne da zai iya sa cewa ya nisantu da wannan abun da yake nema a gurin Allah madaukakin sarki amma duk da haka yace fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya sai Allah madaukakin sarki ya bashi amsa da cewa ya zakariya na'am malama
Ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
الله مدعوك سركية يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يا كي زكريا منا مك البشر دأ وانديك سونا سيحيا لم نجعل له من قبل سميا بمسنيا قباني شي وننانا كيحيابا يزمنتو أقوي ونمي سونا سا وانديك يا قباتشيسا. ما ليك هذا الكلام يتضمن محذوفا وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه. ما ليك ونم قنا تاقن شواني أبوان ديك كمر أنشابيسا saƙon ƙwaƙwalwarka za ta iya ƙarasa maka shi. Galibin aka zama mahzuf, tunanin ɗan adam zai iya ƙarasa mishi shi ne, shi sa sai aka cire shi. Allah maɗaukakin sarki kamar ya ce an amsa mishi abin da ya roƙa, shi ne aka ba shi amsar da cewa ya Zakariya. Ba sai an zo an ce maka Allah ya amsa kiran shi sai ya ce mishi kaza da kaza ba, a'a, kawai an shiga cikin amsar ya Zakariya, ya kai Zakariya. Inna nubashiruka, lallai mu muna yi maka albishir bi ghulamin ismuhu Yahya, da ɗa wanda yake mun sanya masa suna. Ma'ana ka riga ka samu, ba ma wai zai zo a'a gashi ma har an yi mishi suna domin ka ƙara samun ƙwarin gwiwa. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki da yake faɗa a can cikin surat Al-Imran, hunalika da'a Zakariya rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وأنن أيين مكهدا سوزا مغاتش كتيا لابار يابتو تفسكر شيوا أن لا مدوك كنسركي يا يمسب البشر معنا أنباش كتيا واللاباري wanda yake ya kunshi abin da zai zo ya auku nan gaba na cewa za a bashi wannan da kuma wannan da Allah madaukakin sarki ya riga da ya sanya mishi. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Allah ya riga da ya amsa mishi. Lam naj'al lahu min qablu samiya, cewa gabanin wannan da wanda muka baka ko zamu baka wanda muka sanya mishi suna Yahya, ba mu sanya wa wani suna irin wannan ba gabanin shi. Ma'ana yana ɗauke da suna wanda yake a kansa aka fara amfani da wannan sunan. Wannan shine maganar da malamai na ma'abuta tafsiri suka tafi a kanta, kuma wannan shine zaɓin Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi, shi ma ya tafi akan cewa lam naj'al lahu min qablu samiya, ai ba mu sanya wa wani yana ɗauke da irin wannan suna wanda ɗanka yake ɗauke da shi ba. Sa'irin da wasu suka ce ai shabihan, kwatankwacin irinsa. Ma'ana suna nubiyan Allah maɗaukakin sarki yana nufin lam naj'al lahu min qablu samiya, ai ba mu samar da wani ɗa kwatankwacin irin naka ba gabanin kai. Suka kafa hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki hal ta'lamu lahu samiya, sun ka san wani wanda yake mai shige ko mai kamanceceniya da Allah maɗaukakin sarki? Baka sani ba. To da haka ba a samu wani wanda yake mai shige ko kamanceceniya da Yahya ba. Ta fuskar mi ta yi wa ta fuskar sabubba da suka samu gabanin samuwar shi wannan ɗaɗin na kasancewar mahaifinsa dattijo tsoho tuku, mahaifiyarsa bakarariya, ga kaza ga kaza ga kaza. Amma kuma duk da haka aka samar da shi, gabanin kai ba mu samar da ɗami irin wannan ba. Wasu malaman sun ba da wannan wajahin. Amma dai hal ta'lamu lahu samiya ta fi ƙarfi ta zamanto cewa irin wannan suna ɗin ake nufi. Al-Allama Abdulrahman As-Sa'di rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa yake cewa sammahu Allahu ta'ala Yahya, Allah maɗaukakin sarki ya ambace sa da suna Yahya. Wa kana isman muwafiqan li musammahu, suna ne wanda yake yayi daidai ya dace da abin da aka sanya masa wannan sunan. Ta fuskar me Yahya hayatan hissiya, zai rayu rayuwa wadda take hissiya, rayuwa wadda za a gani ta zahiri. Fatatimma bihi minna, sai ya zamanto wannan falala da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari Zakariya zai samu, zai zamanto ya sami ta. Ma'ana ɗan zai rayu bayan babu shi. Sannan wa Yahya hayatan ma'nawiya, zai rayu rayuwa wadda take ma'nawiya, abin da yake ma'ana ko makasudi zai tabbata a cikin sa wa hiya hayatul qalbi war ruhi bil wahyi wal ilmi wad din mallan yace ita ce rayuwa wadda zai yi ta zuciya zuciyarsa ba za ta zama matacciyar zuciya ba wadda babu imani a ciki babu bin dokokin Allah babu tsoron Allah a ciki a zuciya ce mai imani sannan war ruh ruhin sa ma zai zama rayayye sannan da me zai rayu bil wahyi ta hanyar wahayin da Allah madaukakin sarki yake saukarwa wal ilmi da kuma ilimi wad din da kuma bin addini rayuwar sai ta zamanto ya amsa sunan sa Yahya mai rayuwa ko wanda zai rayu ta wannan fuskoki al hayatul hissiya wal hayat al ma'nawiyya dan haka Allah madaukakin sarki ya sanya masa wannan suna domin ya cika ya zamanto manufar da mahaifinsa ya roki Allah ya bashi shi domin shi ta samu ta dukkan fiskokin guda biyu dan ya rayu bayan babu shi sannan kuma dan ya cika abin da yake so ya cika na wannan buri da mahaifinsa yake da shi dan haka sai ya ce lam naj'al lahu min qablu samia ai ba mu sanya wannan da wani mai suna Yahya ba gabanin kai gabanin shi kamar yanda kuma ba mu sanya kwatan kwacin sa ba irin yanda wanda malamai wasu suka tafi akan wannan ta fuskar dalilai da za su tabbatar da dalilai da suka samu gurin tabbatuwar kafin a samu wannan da da kuma addu'ar da Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam yayi dole zamu dakata anan saboda yanayi na lokaci lam naj'al lahu min qablu samia idan Allah madaukakin sarki mai kowa mai kuma ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe sai mu dora daga ayoyin da malama ta karanto mana abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya da ni da ku baki da a cikin lada ya samu amfana da shi wanda kuma muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya nusar da mu ya kuma yafi mu wannan kuskurewa tawa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah